بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ana kara jaddada godiyar mu ma Allah madaukakin sarki da ya saki hada fuskokin mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallaci Abubakar Siddiq da kenan Bukar Ali cikin garin lafiya babban birnin jihar Nasarawa. A wannan safiya ta Asabar 25 ga watan Ramadan shekara na 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya daidai da 14 ga watan uku shekara na 2026 a kalandar miladiya. A wannan majlisi mai albarka na kasidu na watan Ramadan a karansa na hudu kuma na ƙarshe a wannan shekara, ina miƙa salati da sallama wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalansa da sahabbansa da wanda suka bi tafarkinsa izuwa ranar tashin alƙiyama. Sannan ina jinjinawa ga masu shirya wannan kasidu, musamman Malam Ibrahim Ramadan da abokanan aikinsa da ƙoƙarinsu ne wannan kasidu ɗin ya ɗore. Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri. Sannan ina mai jawo hankalinmu gabaɗaya, wannan shi ne na ƙarshe a wannan wata, duk abinda aka ce shi ne na ƙarshe, to ana son mutum ya inganta shi sama da yadda ya inganta sauran, kamar yadda muna goman ƙarshe da ya dace a ce za mu inganta ayyukanmu sama da yadda muka yi. To haka sauraronmu na yau ya fi sauraronmu na sauran darussa da muka yi a baya. Ƙoƙarin amfani da darasin shi ma ya fi ƙoƙarin da muka yi a baya. Muna gode muku bisa amsa wannan gayyata da kuke yi domin mu yi wa junanmu bita a kan abubuwa da suka shafi addini. Kasidarmu ta yau insha Allahu duk da ta ƙunshi abubuwa da dama, za mu yi ƙoƙarin mu ga ba mu tsawaita ta ba. A dalilin haka, waɗansu abubuwan za mu ambace su ba sai mun tsawaita wajen ambatan dalilansu ba, kasancewar mun sha faɗansu muna maimaitawa a wannan majalisi. Mawdu'in wannan lecture, kamar yadda Malam Ibrahim ya faɗa, shi ne hukunce-hukunce na zakatul fitr da kuma idi a musulunci, ko ladubban idi a musulunci. Gabbai na wannan muhadara abubuwa ne kamar 4-5. Na farko shi ne wannan muqaddima da kuka ji. Na biyu bayani akan bankwana da Ramadan da abinda ya dace ko shari'a ta tanadar don mu yi wa Ramadan bankwana da shi. Sai gaba na uku shi ne magana akan zakkan fidda kai da hukunce-hukuncensa. Gaba na hudu magana akan ladubba na idi. Sannan gaba na ƙarshe shi ne waɗansu wasiyoyi, sai kuma rufewa. wannan kasidar a yau na gina shi a tsari na tambayoyi da amsa, ta yadda za mu amsa waɗansu tambayoyi ne guda 25 a dunƙule, kuma kamar yadda na faɗa ba tare da tsawaitawa ba, domin abin ya shiga kunnin kowa kuma ya riƙe shi gwargwadon iyawa. Gaba, wannan ita ce gaba ta farko. Gaba ta biyu, ban kwana da Ramadan. Kamar yadda na faɗa ɗazu, a musulunci ranakun ƙarshe na Ramadan su suka tafi lala a cikin watan Ramadan. To gashi nan muna cikin kwanakin ne na ƙarshe. Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana abubuwa guda biyu domin yin ban kwana da Ramadan. Ya faɗi wannan a ayoyin da ya farlanta mana azumi. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Wa man shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ليش يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محل الشاهد شيني كرشن ونا آية دعال لا يشي ولتكبروا الله على ما هداكم domin ku girmama Allah madaukakin sarki bisa abinda ya shirye ku na aikata aiki na azumi yadda ya umarce ku. Wannan takbirat din su ne kamar bari na idi, wannan shi ne abinda ake yi wa Ramadan ban kwana da shi, a yi farin ciki da ranar idi. Sannan Allah madaukakin sarki ce wa la'allakum tashkurun, kuma dan ku gode ma Allah madaukakin sarki. Wannan godiyar ita ce Annabi alaihi salatu wassalam ya kamanta ta a aikace ta hanyar bayar da zakkan fidda kai. Ashe abinda zamu batunmu da zamu magana akai shine abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta ya zanto abubuwan ban kwana da Ramadan, zakkan fidda kai da kuma sallar idi. Wannan malamai da dama sun yi ishara akan cewa ayoyin nan ko ayar da naja suna nuni ne zuwa ga waɗannan manya-manyan ibadodi guda biyu. To menene zakatul fitr? Wannan shine tambayar mu na farko. Zakatul fitr shine sadakar da ake bayarwa a yayin da aka sha ruwa daga Ramadan. Al-fitr din shine sha ruwa. Ana kiranta zakatul fitr, ana kuma kiranta sadaqatul fitr. Da zakka da sadaka Qur'ani yana amfani da su da wato ainihin ma'ana daya. Saboda haka ana ce mata zakka al-fitr, ana kuma ce mata zakka sadaqatu al-fitr. Al-fitr din anan kamar yadda na faɗa shine a buɗe baki wato na ƙarshe daga azumin watan Ramadan. Na biyu, menene hukuncin wannan zakka? Wannan zakka, zakatul fitr, a zance mafi inganci kuma shine zance da ya fi yawa cikin malamai, wajibi wato farilla ne. Hadisai da dama sun zo sun inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta zakkan fidda kai, kamar hadisin Abdullah ibn Umar da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, yana cewa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr a riwayar Muslim min Ramadan ala an-nas. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta sadakan fiddakai akan mutane sai ce fitr din wato daga azumin watan ramadan haka hadisin abdullahi ibn abbas wanda abu daud da nasa'i suka rawaito yana cewa farada rasulullah sallallahu alaihi wa sallama zakatal fitr annabi sallallahu alaihi wa sallam ya farlanta zakkan fiddakai wadansu malamai ma suna dauka wajibcin zakkan fiddakai ko mashru'ancin zakkan fiddakai daga alqur'ani mai girma kamar yadda ɗaya daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da Allah ya ce qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fa salla wannan zakkan fiddakai ya shiga ciki ko kuma da shi ake nufi lallai duk wanda ya bayar da zakka ya rabauta da babbar rabo sannan ya ambaci sunan Allah madaukakin sarki kuma yayi sallah cewa ana yin zakkan sannan sai ayi sallah amma dai hujjar da babu ihtimali a ciki sune waɗannan hadisai da suka zo daga sahabba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan sunna ce wacce ta gudana a cikin al'ummar musulmi tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama har izuwa yanzu yaushe aka farlanta zakkan fiddakai an farlanta zakkan fiddakai a shekara na biyu bayan hijira shekaran nan dai da aka farlanta a azumin watan ramadan wannan babu sabani a kai tambaya ta hudu wa aka wajabta masa ya fitar da zakkan fiddakai hadisin abu huraira da hadisin ibn umar duk sun bayyana mana wannan abdullahi ibn umar yake cewa farada rasulullah sallallahu alaihi wa sallama zakat al-fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يا فر لن تزكم في الدكي سائي قدالين إما ندبين كون شئير أكام باوى دتا نمجي دمتسي كرمي دببا شكي مسلمين كنا ندوان دي يكي مسلمين ينا دري a lokacin da aka bude baki na ƙarshe a watan Ramadan to an wajabta masa shine wanda ake aka wajabta masa zakkan fiddakai sawa'un danin shi ko bawa mace ko namiji karami ko babba mawadaci ko talaka dede shi talaka din akwai sharadi na wajibcin akansa daman suna cewa sharadin wajibcin zakkan fiddakai abubuwa guda uku na farko musulunci mutum ya zanto musulmi na biyu ya zanto ya kai karshen watan ramadan lokacin wajibci din shine imma lokacin da rana ta fadi na ranan karshe na watan ramadan idan to mutum yana da rai ya ga wannan lokaci ko kuma kamar yadda wadansu suke fada ya shaidi kulluwan alfajir na ranan idi in lokacin yayi shine sharadi na biyu sharadi na uku shine mutum ya zanto yana da abin da zai fitar din dori akan bukatunsa na dole dori akan abin da zai ci a gidansa da wanda zai ciyar da waɗanda wajibi ne ya ciyar da su in yana da tsore akan haka to wajibi ne akan sa ya fitar da zakkan fiddakai tambaya ta gaba mai ake fitar a bayar a matsayin zakatul fitr kun ji hadisin da muka karanta ya faɗi at-tamr ya faɗi ash-sha'ir to banda wannan akwai hadisai kamar hadisin Abu Sa'id Al-Khudri wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yana cewa kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqitin aw sa'an min zabib. Hakanan hadisin Abdullah ibn Umar da ibn Khuzaimah da Al-Hakim suka fito annabi alayhi salatu wassalam Abdullah ibn Umar yake cewa farada sadaqat al-fitr sa'an min sha'ir aw sa'an min tamr aw sa'an min sal. Annabi alayhi salatu wassalam Abu Sa'id yake cewa mun kasance muna fitar da zakkan fidda kai ne sa'i guda dai na abinci. Malamai suna sabani a me yake nufi da abinci, wani suka ce yana nufin al-himta ne wato al-kama, waɗansu kuma suka ce a yana nufin duk abinci wanda ake ci a garin sabanin waɗanda ya ambace su din, duk wani abinci banda wannan, ko kuma sa'i na sha'ir ko kuma sa'i na dabino ko ko sa'i na cikwi ko ko sa'i na zabib. Haka na hadisi Abdullah ibn Umar ya ambaci sha'ir, ya ambaci dabino, ya kuma ambaci sal, shi ko sal wani nau'i ne na sha'ir wanda ba shi da bawo. Lura da wannan, sai malamai suka dauka cewa wannan yana nufin abinci da ake ci a garin kawai, duk wani abu wanda yake kuti ne na mutane a garin da kake shine abincin da ake fitar da shi ai zakkan fidda kai da shi. Waɗansu malamai suka kayyade cewa kutin na wannan lokacin, waɗansu malamai suka ce a galibul kut abinda ya fi yawa da ake ci a garin ku a lokacin fitar da zakkan fidda kai, ma'ana mai mutane suka fi ci a azumi. Waɗansu malamai ma suka ce a min galibi kuti nafsi, galibin abincin da kai ka fi ci daga wannan ake so ka fitar da zakkan fidda kai. To a koyaushe in an ce mutum ya fitar da abinci ana nufin ya fitar daga cikin abinci wanda yake mai kyau a kowane jinsi. Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. يا كوران سكي إيماني كتير دقادا دان أبن دكوكا تويويتا من طيبات ما كسبت دقا ما في كاو أبن دكوكا نيما كوكا سام حكا نن دقا تيكي ما فيها كاو أبن دموكا فتر موكو دقا كسا كده كنفي wanda yake mummuna a ciki ku ce shine za ku shirye ku bayar sadaka ko ku bayar na zakka wanda da ku za a bawa ba za ku karba ba sai cikin jin haushi da rantsa ido illa an tughmidu fi wa alamu anna Allah ghaniyun hamid, usani Allah madaukakin sarki mawadaci ne shayabo. Allah baya bukatan ka bayar ajiya kake makanka, so in ka aje wa kanka mummuna mummunan zaka samu, in ka aje wa kanka kyakkyawa to kyakkyawan zaka tarar, don me zaka aje wa kanka mummuna? Abinda muke nufi idan masara zaka bayar, idan shinkafa zaka bayar, idan gero zaka bayar, idan dauro zaka bayar, idan dawa zaka bayar, idan duk abinda ya zanto kuti na wato ainihin garib to ya zanto ka zaɓi mai kyau cikin wannan ba wanda yake mummuna ko wanda kai baka ci a gidanka ba. Wannan shine abin da ake a dunkule ana yin zakkan fidda kai ne da abinci da aka fice a gari a lokacin fitar da zakkan ko abincin da kai a gidanka ka fice a wannan lokacin shi zaka cire ka bayar da shi. Menene gwargwadon abin da ake bayarwa? Mun ji a hadisai da muka karanta suna cewa sa'i guda ɗaya za a bayar. Menene sa'i guda ɗaya? Shine muddun nabi guda hudu. An ka samu muddun nabi guda hudu shine sa'i ɗaya. Aina jin kowa ya san muddun nabi. To wannan karamin shine za a ɗiba shi so hudu. In an cire so hudu ya zama sa'i ɗaya kenan. to kowane mutum za a cire masa gwargwadon sa'i ne guda daya. Wannan shine zance na jumhurin malamai, kowane abin shine za a wato ainihin cire shi. Akwai hadisai da suka kebance alkama, cewa shi alkama za a bayar da rabin sa'i ne idan alkama ne za a bayar, amma in duk sauran wani abinci ne ba wannan ba, to sa'i guda ɗaya ne za a bayar. Saboda haka mu kiyaye wannan. Tambaya ta bakwai, za a iya fitar da kimar sana kuɗi a baya? Yanzu misali, idan shinkafa za ka bayar, idan za ka bayar da sa'i guda ɗaya na shinkafa, yanzu wannan ya kai kusan mudu nawa ne yanzu? Kusan biyu ne da rabin ina jin, ko zai bayar, zai baka sa'i guda ɗaya. To ka san kuɗin mudu, shin ya halasta ka bayar da kima a madadin ka bayar da abinci? Malamai suna saɓani dangane da wannan ɗin. Asali shine a fitar da abinci, shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da shi, shine abinda kuka ji ga sahabbai suna cewa shi suke fitarwa, shi suke fitarwa. Da haka malamai da dama sun doge akan cewa ba za a fitar da kima ba, ba za ka bayar da kuɗi ba, sai dai ka bayar da shi abinci ɗin a kowane irin yanayi, a kowane lokaci. Dalilai da gwara su, na ce ba za mu yawaita da wannan ba, saboda muna son mu kai abubuwan da muka zana ɗin. Amma a cikin maganganun dai guda biyu, abinda ya fi rinjaye, abinda muke gani wallahu alam, shine a tsaya a kan abinda Annabin sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da shi. Idan kai ka ji cewa talakan da za ka bashi abinci yana buƙatar kuɗi, maybe ya sarrafa abincin, to ka ƙara sai ka bashi kuɗin ya sarrafa abincin, amma zakat da ka fitar da shi ta hanyar abinci shine faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu. Kai wannan man tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu. In fact, daga cikin malamanmu na zamani, Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yana kyautatar da cewa duk lokacin da ka ba talaka zakan fidda kai, to ka dan bashi in abu ne da yake bukata sai an sarrafa shi. Yace yana da kyau ka bashi kuɗi kuma wanda zai sarrafa wannan abun, min babi al-ihsan, dan kyautata masa. Dan shirin kashin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu. So anan tafiya akan nasbi din shi yafi. Akwai yanayi da za a iya samun istisna'i, kamar yadda Sheikh Yusuf Al-Qardawi ya faɗa a cikin littafin sa Fiqh Az-Zaka, yayin da zai zanto talakawa akwai abinci ya wadace su. Abin da yake da wahala shine kuɗi da za su sarrafa abincin ba su ci. In an samu irin wannan yanayi, to yana ganin cewa za a iya ba su wato ainihin kimar wannan ɗin. Amma shi ma wannan ijtihadi ne, wadda kamar yadda na faɗa dai abin da ya fi shine wannan. Kuma yawanci in a lokacin da mutane ba su da wato ainihin kuɗi da za su yi a tsaye abinci ko su sarrafa abinci, za a ga abincin ma yana da wahala. So abin da ya fi dai shine a tsaya akan abinci ɗin, wallahu a'lam. Tambaya ta takwas, wa ake fitar ma da zakatul fitr? Kun ji mun ce Annabi alaihi salatu wassalam ya wajabta shi akan kowa da kowa. Shin kowa ɗin shi zai fitar da shi da kansa makansa? Ɗan ƙaramin yaro ai ba zai iya fitar da shi makansa ba, ko? To ana fitar da shi ne, mutum zai fitar da shi makansa, sannan zai fitar ma duk wani wanda ciyar da shi ya wajaba a kansa. Kenan mutum zai fitar da shi ma iyalinsa,
ma ƴaƴansa waɗanda ba su balaga ba, maza da mata. Hakanan wato kuma zai fitar ma kuyangunsa ko bayansa waɗanda suke ƙarƙashinsa shi ke shayar da su a masallaci, zai fitar musu kashi. In akwai waɗansu ‘yan gidansa wanda shi ke ciyar da su, shi ma zai fitar musu da zakkan fiddakai. Kenan in hakanan akwai iyayensa waɗanda gajiyayyu ne su shi yake ciyar da su, wato ciyar da su ya zanto dole a kansa, to shi ma zai fitar musu da zakkan fiddakai. Duk wanda dai ciyar da shi wajibi ne a kanka, to in ka zo fitar da zakkan fiddakai, to za ka fitar masa shi ma da zakkan fiddakai. Hadisai sun zo kamar hadisin Abdullah ibn Umar wanda al-Imam ad-Darqutni da Bayhaqi suka rawaito, Hasan ne bi majmu'i turuqihi, yace amara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi sadaqati al-fitr 'an as-saghir wal-kabir wal-hur wal-'abd, yace mimman tamunun, na waɗanda kuke ciyar da su, kuke ɗaukar nauyinsu, to za ku fitar musu da zakkan fiddakai. Da wannan ne kwanaki na yi wani rubutu dangane da abin da Ibn Rizai ya faɗa cikin alƙawaninul fiqhiyya, da kuma sakacin da muke da shi yanzu. Iyaye ya dace mu tarbiyyantar da ‘ya’yanmu na su iya fitar da zakkan fiddakai. Ina nufin ‘ya’ya waɗanda suka balaga suna da sana’a amma ba su yi aure ba, yawanci irin waɗannan ma za ku ga iyaye ne suke fitar musu, saboda iyaye ke ciyar da su. Amma ku sani ciyar da su ba wajibi ba ne a kan iyaye, tunda sun balaga suna da aikin yi. Su ya dace su fitar da zakkan fiddakai makawunansu, don ya zanto an musu tarbiyya a kan wannan, kuma su san cewa nauyinsu ne ba nauyin iyayensu ba ne. Haka yaran mata da suke balaga a gidajen mazajensu a nema musu aiki, suna aiki suna samun kuɗi har suna iya sayan wayan 100,000 kaza, suna saka data na 5,000 kowane sati a wato ainihin abin nan ɗinsu, amma iyayensu ne suke musu zakkan fiddakai. Ya dace a koyar da su ɗaukan wannan nauyi ba sai sun yi aure ba. Ina fatan mun gane. Hakanan malamai suke tattaunawa dangane da mata wacce take da arziki. Yanzu irin zamaninmu da ya kai mata kana aiki, mata na aiki, wani lokacin ma albashinta ya fi naka yawa. To irin wannan in ta buƙaci a bata dama ta fitar da shi makanta, don ita ma ta ji wannan nauyi din babu da shi. Amma sai in miji ya yi izini, shi aka ɗorawa, idan har ta ce ta ɗauke masa wannan ɗin, in baya tsoron wannan zai iya jawo wato ciwa daga gare ta, babu laifi ya bata wannan daman ita ma ta fitar, saboda wannan dalili da muka faɗa dangane da abin da ya shafi yara waɗanda suke balagaggu. Yaushe ake fitar da zakkan fiddakai? Ana fitar da zakkan fiddakai ne tun daga kwana 2 kafin Idi. Ya inganta cewa Annabi alaihi salatu wassalam ya zabi waɗansu mutane wanda suke zagaya su karɓi zakkan fiddakai na mutane kwana 2 ko kwana 1 kafin ranar Idi. Abdullahi ibn Umar da Abu Huraira radiyallahu anhu suna cikin irin waɗannan mutane. Har akwai shahararren hadisi da kuka sani da yake Abu Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi gadin abinci na zakkan fiddakai, sai wani ya zo ya tsata da daddare, sai ya kama shi ya roƙe shi ya wato ainihin kyale shi tuli. Ya zai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin naka zai dawo, sai ya sake dawowa ya kama shi yayi ta masa magiya dai ya rabu shi rana na uku da ya dawo da ya kama shi sai yace yau kam sai na kai ka gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta masa magiya yace ka sake ni zan baka abin da zai amfane ka in ka zo duk dare kafin ka kwanta ka karanta ayatul kursi Allah zai baka kariya daga shaytan sai ya gaya wa sai ya saki shi sai zai gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi shi sadaqaka wa huwa kadhub ya gaya ma gaskiya amma makareci ne anan kan ya faɗi gaskiya amma makareci ne shaytan ne shaytan ne yake zuwa yake yin wannan abu kaga an bashi ajiya ne na kayan mai ne na zakkan fit da kai to akan kawo a aje sannan sai a fitar da shi kafin mutane su tafi idi idil lokaci da ake so a bayar shine kafin a tafi idi wa amara biha an tukhraja qabla khurujin nasi ila al-musalla cewa annabi alayhi salatu wassalam yayi umarni a fitar da zakkan fit da kai tun kafin mutane su fara fita zuwa filin idi har yake cewa man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula Abdullahi ibn Abbas yake wadan wannan wa man addaha shiraji daga annabi sallallahu alaihi wasallam man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqat wanda ya bayar bayan sallah ko ya bayar da sadaka ne kamar sadakan yau da kullum amma zakkan fit da kai ana bayar ne kafin a tafi wato ana raba shi ya kai zuwa ga wanda za a ba su kafin a tafi filin idi a yi sallah wannan shine abin da malamai suka tafi a kai waɗansu ma suna ganin bai halatta a fitar da shi kafin kwana biyu da sallah waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan kuma ita ce mazhabar malikiya waɗansu ko suna ganin za a iya fara fitarwa ma tun daga farko tun daga tsakiyar wata daga cikin malaman shafi'iyya su ahnaf kam suna ganin ma daga watan ta kama ma za a fara fitarwa amma abinda aka samu nasti akai shine wannan din rana ko kwana ɗaya ko kwana biyu kafin nan to wannan abin yana nuna mana mashru'ancin ya zanto ana da komiti ko a ƙarƙashin gwamnati ko a ƙarƙashin ƙungiyoyinmu masu karɓan zakka in har za ka kai zakkan kamar irin waɗannan kwamitin to kaga ba ka kai musu ranar idi ba ya dace ka kai musu kafin ranar ne don su iya identifying talakawar da suke buƙata su ba su ko a ranar ko kuma dai kafin ranar su ma su kai musu idan kuma kai ne za ka yi da kanka to lallai ya dace ka identify mutanen da za ka ba su kai ma kafin ranar saboda in ka tashi ranar da safe ka san abin da za ka fara yi kenan ka kai ma waɗanda zakkan fit da kai ɗin ya halatta a ba su wannan tambaya ta tara kenan tambaya ta goma suwa ake ba su zakkan fit da kai ana bayar da zakkan fit da kai ne ga masraf guda biyu daga cikin masarifin zakka talakawa da miskinai ana bayar ne matalakawa da miskinai bar wadansu malaman ma sun ce a'a ana bayarwa ne kawai mamiskinai yanzu annabi ya ce tu'matan lil masakin menene bambancin talaka da miskini talaka shine wanda yake da wani abu amma baya isansa maybe ma yana da aiki ko yana da abun hawa da yake yin business da shi amma baya isansa kamar yadda Allah ya faɗa dangane da a cikin suratu al-kahf wa amma as-safinatu fa kanat limasakin ya'maluna fil bahr ishi kaga wannan kwale-kwalen ko jirgin ruwan na waɗansu miskinai ne suna fatauci da shi a ruwa mutumin da yana da wani abu na sana'a amma baya isansa wannan shine miskini shi ko faqiri shine wanda ba shi ma da wani abu da zai ishe shi ba so shi ya fi cancanta akan miskini so duk wanda ya ce za a ba miskini to za a ba faqiri ba saboda haka shi yasa da dama suna cewa masarif guda biyu ɗin nan banda sauran mutane tabbas da Allah ya ce a ba su zakka ita zakka zul fitr ana bayani lil faqir fuqara wal mataqin talakawa futuk da kuma talakawa wanda a talaucin su bai muni sosai ba kenan zaka zabi wanda kake zata ba shi da wadata a wannan ranan wanda zai ishe shi irin waɗannan su ake ba su zakkan fitakai su din kuma waɗanda suke musulmi saboda asali zakka ana bayar ne ma musulmi sawa'un zakkan kuɗi ne ko kuma zakkan zakkan fitakai ana bayar ne ma talakawa na musulmi mun gane wannan ko shi ma hadisai sun nuna wannan da annabi alaihi salatu wassalam irin hadisin da yake cewa ughnuhum fi hadha al-yawm ala dha'fin fihi da kuma hadisin cewa tu'matan li al-masakin in an fadi haka akai itlaqin sa wayana nufin miskinai daga cikin ku daga cikin musulmi ko daga cikin wadanda suka yi azumi wannan shine zance mafi rinjaye daga cikin zantuttukan malamai shine abinda irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Al-Majlisi Ibn Al-Qayyim suka rinjayar a littattafan su tambaya ta gaba shin za a iya fitar da wane ne ba a bashi zakkan fitakai yanzu mun faɗi wanda za a bashi ko to wane ne ba a bashi na farko ba a ba wa duk wanda yake murtaddi duk wanda baya halatta a bashi zakkan dukiya to baya halatta a bashi zakkan fitakai na farko ba a ba mutumin da ya ridda yana fada da musulunci ba za a bashi zakkan fitakai ba na biyu ba a ba munafiki wanda munafincinsa ya bayyana ai ba musulmi bane na uku ba a bayar da shi ma wanda ba musulmi ba ba a bayar da shi ma wanda ba musulmi ba inda dama asalinsa ba musulmi ne ba na hudu ba a bayar da shi ma waɗanda ya wajaba kai ka fitar musu da su ba kuma za ka fitar ka ba su ba so ba za ka fitar ka ba mahaifinka ba idan ya wajaba ka ciyar da shi ko mahaifiyarsa ba za ka fitar ka ba ƴaƴanka ba ba za ka fitar ka ba matanka ba ba za ka bar ka ba duk wanda ciyar da shi wajibi ne a kanka to ba za ka fitar da zakka kuma ka ba shi ba saboda ka mayar da abin ma kanka ne kun gane ko amma dangane da kafiri waɗansu malamai suna ganin cewa in har talakawan musulmai sun wadata ana iya ɗiba a ba waɗanda ba musulmi ba domin kyautata musu da kuma saka musu soyayyar musulunci a zukatansu tunda a wancan zakkan ma na dukiya Allah ya ce a ba al-mu'allafatu qulubuhum to dan wannan amma fa sai in musulmi sun wadata in ba haka ba to asali tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqara'ihim ko ala fuqara'ihim tambaya ta 11 ta 12 dai kenan yanzu za a iya fitar da zakka zuwa wani gari zakkan fitakai ana son a bayar da shi ne a garin da ta wajaba akan mutum talakawa al-aqrab fal-aqrab na unguwanku sannan sai unguwan da ke bin naku haka sai na garinku ba zai yiwu a ɗauka a kai wani gari ba sai in garin da za a kai ɗin talakawansu sun fi talakawan garin da za a ɗauka daga gare shi ɗin talauci sai inda irin wannan dalilin akwai ƙauye nan kusa buƙatarsu da abinci ya fi buƙatar talakawan unguwanku kuma tana iya talakawan unguwan naku za su zo su ma su samu har su iya fitar to ana iya a wannan yanayin ne kadai ana iya fitar da shi daga wani gari zuwa wani gari wannan ma haka daga wani unguwa zuwa unguwa ba zai yi a ce kana zama a unguwa akwai talakawa a ungon kuma zaka fitar da zakan fadda kai ka ketare su ka tafi wani waje ba in kai haka baka kyauta ba ko da a gari guda ne ballantana ka kai wani gari sai dai inda wannan dalili da muka ambata tambaya ta 13 menene hikimar wannan zakka duk abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana to akwai hikima a ciki wannan hadisin da muke ta karantawa na Abdullah ibn Umar yana dauke da wato hikimomi manya-manya guda biyu Sa'id ibn Wahab al-Qahtani ya ambaci wajen hikimomi guda shida amma waɗannan sune a bayyane a nassu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkan fidda kai ne tuhuratan lis-sa'im min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin na farko ya shafi mai azumin ne an farlanta wannan zakkan domin ya zanto tsarki ne ga mai azumi na abinda ba a rasa ba wanda tana iya ya aiwata a lokacin da yake yin azumi irin abinda annabi ya ce in mai mutum yana azumi kada yayi idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfud wala yaskhab wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im inni sa'im inni sa'im annabi ya ce duk ranan da ɗayan ku yake azumi to kada yayi ya tashin zance kada yayi zance wanda yake da alaka da sha'awa ko aiki wanda yake da alaka da sha'awar mace ko sha'awar namiji sannan kada yayi husuma yayi fada yayi rikici kai idan ma har wani ya zage shi ko ya to ne shi fada to ya fito fili ya fada wannan mutumin ni fa ina azumi wannan bai dace da mai azumi ba haka nan annabi yana cewa man lam yada qawla az-zuri wal 'amal bi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba wanda bai bar zance na wato ainihin ƙarya ba ko aiki da ƙarya ba ko bayan da shaidan zurba to Allah baya bukatan ya bar abincinsa ko ya bar abincinsa to amma akan iya samu mutane su fada cikin irin waɗannan in hakan ta faru to zakkan fidda kai yana wanke mutane daga wannan daga irin waɗannan laifuffuka din wannan abin da ya shafi mai azumi kin abu na biyu kuma ya shafi al'umma ne shine ya da farin ciki da kyautatawa da kuma muwasa shine wadatar da mutane kada ya zanto ranar wato biki ranar idi ba su da abin da za su ci in ku ana maganan biki to ai ana magana ne na bashasha da kuma ci da sha waɗannan sune tambayoyin mu guda 13 dangane da abin da ya shafi zakkan fidda kai sai tambayoyi da suka shafi ladubba na idi mai ake nufi da idi shine babban taro da musulunci ya shar'anta wa musulmi su yi sau biyu a shekara domin nuna godiya ma Allah madaukakin sarki bisa dama na kammala rukunni daga cikin rukunnan musulunci imma azumi ko kuma aikin haji na azumi shi ake yi a farkon Shawwal bayan an bude baki wanda shine wanda muke fuskanta yanzu ya tabbata da wato ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abdullahi ibn Abbas da yake cewa da annabi alaihi salatu wa sallam ya hijira zuwa Madina sai ya samu suna da wurin sura ne ku guda biyu da suke yin buki a ciki ya tambaye su menene ne suka shera ne kun mu ne na bukukuwan mu annabi ya ce to Allah madaukakin sarki ya musanya muku su da wadan sura ne kun ranan babban sallah da ranan karaman sallah waɗannan su ne idi na shekara a musulunci musulunci bai da waɗansu in ba waɗannan guda biyu ba yaushe aka shar'anta idi a musulunci shi ma dai a shekara na biyu ne bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Menene hukuncin sallar idi? Abinda mafiya yawan malamai suka tafi akai shine cewa sunna ce kakkarfa. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da wadansu suna ganin sunna ce wacce take ba sunna ba kai farilla ce kuma fardu aini. Dalilin su annabi alaihi salatu wassalam tunda ya fara a shekara na biyu nan bai taɓa bari ba, kuma yana umurtan musulmi su fita, kowa a gidansa ya fita, fansa da ƙwarƙwatansa ya halarci sallar idi. To mafiyayen malamai dai suna ganin sunna ce mu'akkada, amma waɗannan dalilai da suka ambata suna da ƙarfi sosai, don haka bai dace musulmi ya yi sako-sako ko ya yi sakaci da sallar idi ba. A ina ake yin sallar idi? Ana yin sallar idi ne a bayan gari, a sahara, ko kuma a musalla fili wadda ba masallaci ba. Sai dai ga mutanen garin Makka, su an toge su za su yi sallar idin su a Al-Masjid Al-Haram. Yaya ake sallar idi? Siffar sallar idi jama'a ita ce ana bude ita takabbaran harma kamar yadda ake kowace sallah. Za a yi kabarbari guda bakwai a raka'a farko, sannan sai a yi karatu Fatiha, sai a karanta Qaf wal Qur'an al-Majid a raka'a na farko, ko kuma a karanta abin nan Subhanaka wa Rabbika al-A'la, sannan sai a yi kamar yadda ake a sallah. Sai a tashi raka'a na biyu, in an yi kabbara na miƙewa, sannan sai a sake kabbarbari guda biyar kafin a yi Fatiha a karanta sura. Shi kuma a nan ko a karanta suratu iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar, ko kuma a karanta hal ataka hadithul ghashiya. Wannan sune da suka tabbata annabi alaihi salatu wassalam yake karanta su a wato ainihin idi. Ina fatan mun gane. Tsakanin kabbara da kabbara babu wani zikiri da ake yi, kabbara kawai ake yi. Sannan bai tabbata ba bayan ɗaga hannu a kabbara na farko, bai tabbata ba cewa annabi alaihi salatu wassalam yana ɗaga hannu a sauran kabarbari ɗin. Sannan sai a yi sallah ɗin yadda aka saba, bambancin kenan kai wannan ɗin. Ana yi a bayan liman a filin idi, kuma bayan an idar da sallan liman zai tashi ya huɗu ba, wadda zai jawo hankalin mutane akan hukunce-hukunce na lokacin, ya kuma yi musu nasiha da wa'azi. Wani lokaci ake yin sallar idi? Ana yin sallar idi ne daga zaren lokacin yin nafila ya shiga, wato idan rana ta tsaya a sama gwargwadon tsayin mashi, daga lokacin ne ya halatta a yi sallar idi. An fi so lokacin sallar idi ƙarama, a wato ainihin jinkirta kaɗan, domin mutane su raba zakan fidda kai ɗinsu. Lokacin babban sallah kuma a yi shi da wuri, domin a idar da wuri mutane su zo su yi lahiyansu. Tambaya ta 20, menene hukunci idan idi ya haɗu da ranar Juma'a? Malamai suna saɓani dangane da waɗannan, da haɗuwar idi da sallah. Mazhabar wata malikiya da jumhurin malamai suna ganin cewa ɗayan bai sauke muku ɗaya. In ka yi idi za ka koma ka sake Juma'a. Hadisai sun inganta, annabi alaihi salatu wassalam ya yi rangwame dangane da mutumin da ya samu zuwa idi, ba sai ya dawo ya yi sallar Juma'a ba, amma Juma'a ba ta faɗi kwata-kwata a gari. Masallatan Juma'a za su tsayar da Juma'a, so ba ta faɗi a kan limamin Juma'a kenan. Wanda ya zo zai zo ya samu liman a yi sallar Juma'a, wanda bai zo ba ta faɗi a kansa. Idan ta faɗi a kansa, me zai faru? Irin su shaukani suna ganin cewa har azahar ɗin ma ta faɗi. Da dama daga cikin malamai suna ganin wannan shuzuz ne, a ra'ayi ne na Ata daga cikin magabata, sai irin shaukani din suka riko da shi cewa a'a, in baka tafi kamar Juma'a ne, in wani uzuri ya hana ka yin Juma'a, mai zaka yi? Zaka yi sallan azahar. Saboda haka zaka yi azahar ɗinka a gida juma'a ce an wato ainihin maka rangwame. Wannan ɗaya ne daga cikin zantuttuka na malamai guda uku wanda shine abinda ya fi rinjaye bisa dalilai kamar yadda muka faɗa a waɗansu lokuta ɗin. Sai tambaya ta gaba, menene ladubban idi? Akwai ladubba da dama na idi saboda lokaci zan zana su ba tare da ambatan dalilai ba. Na farko, ana son mutum ya yi wanka kafin ya fita a ranar idi. Na biyu, ya saka tufafinsa, na sani, ya saka tufafinsa mai kyau, imma sabo ko kuma wanda ya fi sabo a cikin abinnan ɗinsa. Na uku, kabarbari. Ana son in mutum ya fita daga masallaci, daga gida, ya ci gaba da kabarbari. Kun ji ayan wa litukabbirullaha ala ma hadakum, kuma ana son a fito da wuri don ba a son a jinkirta sallar kamar yadda muka ambata. Duk da cewa lokacin sallar daga wannan bullowar rana ɗin ne har izuwa lokacin zawali, ana son a tafi da kafa ba tare da an hau abin hawa ba, sai dai in za a jikata ko kuma filin yana da nisa. Amma wajen dawowa babu laifi, ana iya dawowa akan abin hawa. Ana son a sabanta hanya, hanyar da aka bi ya zanto za a canza hanya wajen dawowa. Ya halatta a yi wasanni na kaɗe-kaɗe da raye-raye a ranar idi, ko da ko a masallaci ne. Hakanan ana buƙatan a yalwata ma iyali wajen saka musu farin ciki da kuma walwala na abinci da abin sha da abin sakawa. Ana son a ci abinci kafin a tafi idi, musamman dabino idan ƙaramin sallah ne, babban sallah kuma a bari sai bayan an dawo daga idi. Ba a nafila a ranar a idi in an tafi kafin zuwan liman, hakanan in an gama sallar idi ba a nafila, ba a kiran sallah, hakanan ba a tayar da iqama. Ana son a saurari huduba bayan idar da sallah. Ana son a taya juna murna ta hanyar yi wa juna addu'a da sauransu. Tambaya ta 22, menene abubuwan da ba a so a yi su wadda suka saba ma ladubban na idi? Waɗansu an ce ana son a yi ado, to adonsu shi ne su je su aske gashin gemu. Ba daidai ba ne yin ado da aske gashin gemu, saboda musulunci yana son namiji ya bar gemu. A dai gyara gemun, a taje shi, ba a aske shi ba. Na biyu, shuɗanya na maza da mata ta yadda jiki na haɗuwa, ko kuma a je ma ana shan hannu da mata waɗanda suke ba muharramai ba. Abu na uku, kamanta kai da kafirai wajen tufatarwa da saka kiɗe-kiɗe da raye-raye, wannan mummunan abu ne. Abu na huɗu, shiga gidajen mata haka kawai ba tare da an yi abin da Allah ya ce ba, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Abu na biyar, tsaraici, bayyana tsaraici da mata suke yi da su caɓa ado, suna nunawa a hanya a wato ainihin lokutan idi. Abu na shida, keɓance kabari da ziyara a ranar idi, da aikata waɗansu abubuwa na bid'o'i a makabarta a ranar idi. Abu na bakwai, almubazziranci wajen tufafi da wato ainihin kaya da shaye-shaye da hira da kuma yawace-yawace marasa amfani. Na takwas, in zuwa sallah a jam'i a ranar idi, wannan ba tare da uzuri ba. Na tara, bid'o'i da aka kirkiro cewa a raya daren yin sallah da abin nan, har da faɗan waɗansu lada wanda ba su inganta ba. Tambaya ta 23, wasu abubuwa ne idi ya bambanta da su akan sauran wato ainihin ibadadu, ko abubuwan da idi yake banta da su? Su ne cewa babu ibadar da aka ce kowa da kowa ya fita a yi, sai idi hakanan ana son a yalwata gwargwadon iyawa da sauran abubuwan na bar su. Abtambaya ta 24, wasiya ta musamman da muke so mai wa al'umma, yawaita addu'a, sannan akwai sittu shawwal, sannan ci gaba da neman ilimi, hakanan yin amfani da darussan Ramadan. Ta yaya za a lizimci darussan Ramadan? Yawan karatu Al-Qur'ani, yawan azumi na nafila, yawan kyauta da sadaka, kyautata ma iyali, nisantan manya-manyan sabo, da kuma rashin dogewa bisa ƙananan sabo. Rufewa, ina mana addu'a, Allah madaukakin sarki ya amfane mu da abin da muka ji, ya sa shi cikin mizanin kyawawan ayyukanmu. Sannan ina godiya bisa wannan sauraro, da fatan Allah madaukakin sarki ya sa mu ga ƙarshen wannan wata cikin aminci, ya amfane mu da duk ayyukanmu da muka yi, ya ba mu ladansu, ya sanya su cikin mizanin kyawawan ayyukanmu. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sallam.
Na wuce lokaci na, amma sai ku yi hakuri da haka. Wa sallallahu wa sallama
ala Muhammadin wa alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر